Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lasari da fatan kuna lafiya. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare nake da Madina Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 12 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Ga kanan labaran. Masu aikin ceto sun ci gaba da zakulo waɗanda suka tsira da rayukansu a jiya Asabar. Kwanaki 6 bayan girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta afku a Turkiya da Siriya. A cikin makonni 2 da suka gabata, mai yiwuwa ne Rasha ta fuskanci asarar rayuka mafi yawa tun makon farko na mamayar Ukraine kusan shekara guda da ta wuce, a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya. Haka kuma, za a ji cewa masu shigar da ƙara a ƙasar Belgium sun tuhumi wani ɗan majalisar dokokin tarayyar Turai, Mark Carabella, da laifin cin hanci da rashawa a wata badaƙalar kuɗi da ta girgiza majalisar tarayyar Turai.
To Allah ya kyauta, kanin labarin kenan. Cikin shirin za a ji cewa hedikwatar rundunar tsaro ta sojojin Najeriya ta fito ta nesan ta kanta ga yunkurin kitsa juyin mulki don kawo cikas ga babban zaɓe mai zuwa.
Wani yunkuri da za su na su hana zaben da ko kuma su murɗe shi zai haifar da sakamakon da ba zai yi kowa kyau ba. To in mutane suka gamsu ba a yi makuɗi ba, to kowa ya yi ci za a samu zaman lafiya.
Yayin da ake dab da gudanar da babban zaben na Najeriya, mai alfarma sarkin musulmi kuwa kiraye kamar haka.
Allah ta yi zaɓe lafiya, a gama lafiya, muna roƙon Allah ya ba mu shugabanni na ƙwarai wanda su taimaka ma al'umma, domin mu al'umma suka dame mu. Wannan shugabanni su ji tausayin al'umma, taimaka ma al'umma a samu lafiya, a samu zaman lafiya.
Haka kuma cikin shirin da ya zama ji yadda ake ci gaba da 'yan takarar neman zaɓe suke ci gaba da yaɗa manufofinsu ga 'yan Najeriya. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Masu aikin ceto sun ci gaba da zakulo waɗanda suka tsira da rayukansu a ranar Asabar, kwanaki 6 bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 7.8 da ta afku a Turkiya da Siriya. An dakatar da wasu ayyukan ceto da ake yi a ƙasar Turkiya bayan rahotannin wasu sun bige da kwasar ganima. Fiye da mutane 28,000 ne suka mutu a Turkiya da Siriya, kamar yadda jami'ai suka ce, wasu miliyoyi kuma sun bar gidajensu. Martin Griffiths, shugaban agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce yana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai ruɓanya. Yankin da ke hannun 'yan tawayen Siriya a arewa maso yammacin ƙasar shine yankin da aka fi fama da rikicin. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bayyana a jiya Asabar cewa girgizar ƙasar ta kasance masifar ƙarni. A Turkiya an gudanar da aikin ceto a cikin tarin baraguzan gine-gine. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi yau Lahadi cewa a cikin makonni 2 da suka gabata, mai yiwuwa ne Rasha ta fuskanci asarar rayuka mafi yawa tun makon farko na mamayar Ukraine kusan shekara guda da ta wuce. Binciken da ma'aikatar ta yi ya dogara ne kan bayanan Ukraine da ke cewa matsakaicin adadin mutanen Rasha da suka mutu a cikin kwanaki 7 da suka gabata ya kasance 824 a kowace rana, wanda ke nuni ya ruɓanya har sau 4 a rahoton Yuni da Yuli. Ma'aikatar ta ce ƙididdigar ta dogara ne akan watakila bayanan Ukraine daidai suke. Tashin hankalin da aka samu a Rasha, inji ma'aikatar, watakila ya kasance saboda dalilai da yawa, ciki har da rashin ƙwararrun ma'aikata, tsari mai kyau da kuma rashin samar da kayan aiki a fagen daga. Sabbin bayanan leƙen sirrin Birtaniya wanda aka buga a shafin Twitter ya kuma ce Ukraine na ci gaba da fuskantar hauhawar farashin kayayyaki. Masu shigar da ƙara a ƙasar Belgium sun tuhumi wani ɗan majalisar dokokin tarayyar Turai, Mark Carabella, da laifin cin hanci da rashawa a wata badaƙalar kuɗi da ta girgiza majalisar tarayyar Turai, inji jaridar Le Soir ta Belgium. An tsare Carabella, wani mai ra'ayin gurguzu ɗan ƙasar Belgium, a ranar Juma'a. Lasuwa ta nakalto mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayya yana fadar haka a jiya Asabar. Ana tuhumar sa da laifin cin hanci da rashawa da halasta kudaden haram da kuma zama mamba a wata kungiyar masu aikata laifuka. Lauyan Tarabella Maxima Tola yace wanda yake karewa ya musanta aikata ba daidai ba a lokacin da hukumomin Belgium suka yi masa tambayoyi. Wannan badakalar da ake kira Carter Gate ta fara ne a watan Disambar bara. Lokacin da hukumomi suka tuhumi wasu mutane hudu da ke da alaka da majalisar tarayyar Turai da ke zaune a Brussels babban birnin kasar Belgium bisa zargin cewa Qatar mai masaukin baki a gasar cin kofin duniya ta ba su kudade da kyaututtuka don tasiri wajen yanke shawara. Labaran duniyan ake sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To nan ba da jimawa ba, Madina za ta sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda hedikwatar tsaron ƙasar ta fito da nesan ta kanta ga wani batu da ya bullo na cewa wai ana shirin kitsa juyin mulki don kawo tsaiko ga babban zaben mai zuwa. Hassan mai na kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce ba ta ji daɗin yadda ake yaɗa jita-jitar cewar wasu janar-janar na sojan Najeriya sun gana da wani ɗan takarar shugaban ƙasa da nufin kawo cikas ga babban zaɓe na ƙasa a kuma jefa ƙasar cikin rudani ta hanyar yin juyin mulki. Wata sanarwa da kakakin hedikwatar rundunar sojojin Najeriya Brigadier General Tukurguso ya sanya wa hannu ta ce sojojin Najeriya masu biyayya ne ga kundin tsarin mulkin Najeriya, don haka baya da za a yi su yi wa tsarin demokradiyya karan tsaye. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce sojoji ba 'yan siyasa ba ne, don haka za su ci gaba da kasancewa 'yan baruwanmu. Masana a Najeriya irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba na ganin wannan sanarwa cikin hanzari abu ne mai kyau.
Sanarwa da ita rundunar soja ta fitar, gaskiya haka din ya kamata su yi don ya tabbatar wa jama'a cewa ba wani abu a ƙasa da ake yi don a kawo cikas ga demokratiya. Soja aikinsu tsaron ƙasa ne, ba wai shiga siyasa ba, don haka zai kwantarwa mutane hankali. Amma kuma jama'a kuma da ke yaɗa waɗannan ganu su lura cewa irin wannan yana iya kawo cikas, babban cikas ga ƙasa, yadda wargaza mulkin demokratiya din gaba kansa gaba dai mu koma kuma gidan jiya.
Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da ke zama babban malami a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero na mai cewar bin doka da oda da kuma gudanar da zaɓe fi sabilillahi mai cike da adalci shine kadai zaman lafiyar ƙasar nan.
Ila waɗanda suke kan gaba a takara ba su samu karbuwa a gurin waɗansu ba da yawa, sannan kuma waɗanda ake so su kuma ba su hawo kan layi yanda za a iya sakin jiki a ba su mulki ba, don haka akwai rashin gamsuwa a junansu. Amma kuma me zai je izo shawarar da za a ba su? Su bi doka, su bi ka'ida, kawai abinda ka'ida ta bayar ta bayu, wannan shine zaman lafiyarsu. Amma duk wani yunkuri da za su na su hana zaben nan ko kuma su murɗe shi to zai haifar da sakamakon da ba zai wa kowa kyau ba. To in mutane suka gamsu ba a yi maguɗe ba, to kowaye ice za a samu zaman lafiya kuma za a bi shi. Amma in aka sake aka nuna mutane an yi maguɗe, to kuma duk abin da ake gudu din ba mamaki idan ya faru.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma bari mu miƙa ku ga Madina Dauda domin ta kama da ƙarshen labaran duniya.
Prime Minister Canada Justin Trudeau ya faɗa jiya Asabar cewa bisa umarninsa wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu da ba a tantance ko menene ba, wanda ke shawagi a saman yankin Yukon mai tsaunuka a Canada kwana guda bayan da Amurka ta ɗauki irin wannan mataki kan Alaska. Rundunar tsaron sararin samaniya ta arewacin Amurka, haɗaɗɗiyar ƙungiyar Amurka da Canada da ke ba da kariya ga sararin samaniyar ƙasashen biyu, ta ce ta gano wani abu da yake shawagi a ƙololuwan sararin sama a arewacin Canada. Ba a dai bayyana irin nisa da ya yi a sama ko kuma wani irin abu ne ba. Trudeau ya ce ya kuma yi magana da shugaba Joe Biden, wanda shi kansa ya ba da umarnin saukar da wani abu da ba a tantance ba a yankin Alaska mai nisa ranar Juma'a. Wani mai magana da yawun rundunar, Manjo Oliver Gallant, ya ce an tura dukkan jiragen saman Canada da na Amurka da ke aiki a ƙarƙashin haɗin kan ƙasashen ta NORAD. Jiragen sun yi kace-kace da shi, kuma wani jirgin Amurka ne ya harbo shi. Dubun dubatar malamai ne suka fito kan titunan birnin Lisbon a jiya Asabar, a ɗaya daga cikin manyan zanga-zangar da aka yi a ƙasar Portugal a shekarun baya-bayan nan, a daidai lokacin da gwamnatin gurguzu ke fuskantar matsaloli da suka shafi tsadar rayuwa. Haɗakar ƙungiyoyin malamai ta ce ta yi hasashen samun sama da mutane 100,000 a cikin tattakin, babu wani kiyasi da 'yan sanda suka fitar a waɗanda suka halarci zanga-zangar. Wannan ne karo na uku a cikin ƙasa da wata da malamai da ma'aikatan makarantu suka gudanar da gagarumin zanga-zanga a ƙasar Portugal. Malaman da ke kan mafi ƙarancin albashi suna karɓan kusan euro 1,100, wato kwatankwacin dalar Amurka 1,174.25 kowane wata. Amma ko malaman da ke kan albashi mai tsoka ba su karɓan abin da ya haura euro 2,000, suna kuma son gwamnati ta hanzarta inganta ayyuka. Ministan ilimi Kawo Costa ya ce ana ci gaba da tattaunawa da ƙungiyoyin malaman, kuma suna fatan cimma matsaya nan ba da jimawa ba. 'Yan sandan Tunisia sun kama wani hamshakin ɗan kasuwa Kamel El Tayef, wanda tsohon na hannun daman hambararren shugaban kasar Zain El Abidin Ben Ali ne da kuma wasu manyan masu fafutukar siyasa biyu, inji lauyoyi. An kama El Tayef mai shekaru 68 ne a gidansa da ke Tunis, babban birnin kasar, inji lauya Nizar Ayad, sai dai bai yi wani ƙarin bayani ba. 'Yan sandan sun kuma kama Abdulhamid Jelasi, tsohon babban jigo a ƙungiyar Ennahda mai kishin Islama, mai adawa da shugaban Kais Saied da kuma ɗan gwagwarmayar siyasa Kayyam Turki. Tunisiya ta samu ƙaruwar kame da gurfanar da 'yan siyasa da 'yan jarida da sauransu gaban kuliya tun bayan da Saied ya karɓe madafun iko a wani gagarumin yunkuri na adawa da majalisar dokokin ƙasar a watan Yulin shekara 2021. Tun lokacin ne kuma masu adawa da Saied suke zargin shi da mulkin kama karya a ƙasar da aka fara borin ƙasashen Larabawa a shekara ta 2011. Ƙarshen labaran kenan.
Madina Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. Yayin da ake dab da gudanar da babban zaben Najeriya a wannan wata, masu ruwa da tsaki da shugabannin al'umma na ci gaba da addu'o'i da rarrafa fatan ganin demokaradiyya ta yi rana wajen zaben shugabanni na gari ba tare da wani tashin hankali ba. Shi ma mai alfarma sarkin musulmi ba a bar shi a baya ba. Ga wannan ya yi wannan kira. Wakilin Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
Mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar na uku ya buƙaci 'yan Najeriya da su ci gaba da gudanar da addu'o'i domin samun shugabanni na gari masu tausayin al'umma a babban zaben Najeriya da za a gudanar a cikin wannan wata. Sultan Sa'adu Abubakar, wanda yake jawabi a wajen taron naɗin sarauta tare da mika sandar mulki ga sabon sarkin Sudan na Kwantagora a jihar Niger, Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu da aka gudanar a ƙarshen wannan mako da ya gabata. Sultan Sa'adu Abubakar ya ce suna gudanar da addu'o'i na musamman domin fatar ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin lumana.
Mu shugabanninmu na siyasa, lokacin siyasa ne, muna muku addu'a, Allah sa ayi zaɓe lafiya, a gama lafiya, muna roƙon Allah ya ba mu shugabanni na ƙwarai wanda su taimaka ma al'umma, domin mu al'umma suka dame mu. Wannan shugabanni su ji tausayin al'umma, su taimaka ma al'umma a samu lafiya, a samu zaman lafiya.
Sabon sarkin Sudan na Kwantagora, Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu, wanda shine na bakwai a jerin sarakunan wannan masarauta ta Kwantagora, wadda ta samo asali daga daular Usman Danfodio, ya ce za su yi ƙoƙarin tabbatar da adalci akan sarautar da Allah ya bashi. A saboda haka ma ya buƙaci ilahirin hakimai da dagatai har ma da masu unguwanni na masarautar da su kasance masu sanya idanu, musamman a wannan lokaci da ake fama da matsalar miyagun mutane.
muna umurtukan dukkan hakimai da dagatai masu unguwanni da su zama wakilanmu bisa amana su jajirce wurin tabbatar da rashin wasa a harkan ilimi addini da na zamani su karasa idanu akan harkokin tsaro na kowane yanki wajen kulawa da duk wata bakuwar fuska da kai rahotanni duk wani shige da fice wanda ba su yadda da ita ba don daukar matakin da ya dace.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya mika wannan sanda ga sabon sarkin ya buƙaci ilahirin sarakunan gargajiya na tarayyar Najeriya da su tabbatar sun bayar da gudunmuwa da za ta taimaka wajen tabbatar da an gudanar da babban zaben cikin lumana.
At this juncture, I take this opportunity to restate the fact that we expect the traditional leaders in Nigeria to ensure that our people conduct themselves peacefully in the forthcoming general elections.
Yace a daidai wannan gaba zan yi amfani da wannan dama domin mika bukatar ganin sarakunan gargajiya sun ba da gudunmuwa domin ganin an yi zaben da ke tafe cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gayi da Mustapha Nasir Batsari, a daidai lokacin da babban zaben Najeriya ke karatowa, masu neman takara daga jam'iyyu daban-daban a faɗin ƙasar na ci gaba da zage dantsi don bayyana manufofinsu ga al'ummar da suke so su zaɓe su. Abokin aikina Baya Ko Makebi ya duba mana yadda kakar zaben Bana ke tafiya.
‘Yan takara 18 ne suke fafatawa a zaben shugaban ƙasa a Najeriya a ranar 25 ga watan Fabrairu. Wanda guda uku a ciki suke kan gaba da suka hada da tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu da Peter Obi da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Abubakar da Obi sun gudanar da manyan tarukan gangamin neman zaɓen su a karon farko. A cikin watan Mayu bara ne Obi ya kunno da kai a fagen takara bayan da ya fice daga jam'iyyar PDP ya shiga jam'iyyar Labour Party ya zama dan takara. Sai dai Peter Obi ya fada a wurin taron gangamin sa yana mai cewa
"The country in the past 20 years, all it has produced is insecurity, poverty, out of school children."
Kasan nan a cikin shekaru 20 da suka wuce, abinda aka samu mana shine rashin tsaro, talauci da ƴaƴanmu ba su zuwa makaranta da yajin aikin ɗalibai. Duk abu marasa kyau su ne abinda suke samar mana. Muna baku ta yin samun kyakkyawar rayuwa da na dukiyoyi. Miyagu ba su da ƙarfi sai dai babu shugabanci. Za ku yi alfahari da ƙasarku domin ƙasarku za ta tashi daga ci zuwa noma. Yayin wani taron yaƙin neman zaɓe a Kano a ranar Alhamis, ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya miƙa saƙo ga magoya bayansa yana mai cewa,
"Do you want the return of peace in Kano? Now, do you want the borders open?
Kuna son dawowar zaman lafiya a Kano? Kuna son buɗe iyakoki? Gwamnatin PDP ce kadai za ta aiwatar da waɗannan manufofin. Ina so ne kira gare ku da ku zaɓi PDP daga sama har ƙasa. Mun yi haka a baya, za mu kuma sake yin haka." Atiku, mai shekaru 76, ya sha kayi a hannun shugaba Muhammadu Buhari a takarar shugaban ƙasa a shekarar 2019.
To a gaida Baba Yakubu Makeri, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, ya da alkhairi karmi ya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arziki sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalan matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoriyar shirin. Madalla kula. To idan an yabe da shirin a makon da ya gabata mun duba tasirin da kafofin sada zumunta ke da shi wajen tabarbarewar tarbiyya a yankin arewacin Najeriya, musamman ganin irin damar da mata daga yankin suka samu wajen wallafa abubuwa da ka iya zubar da kima da al'adun yankin. Kuma tuni kwararre a fannin kimiyyar sadarwa yayin karin haske kan dalilan da ke sa wasu mata daga yankin arewa wallafa abubuwa da ka iya zubar da kima da al'adu da kunya ta mabambantan dandalin sada zumunta da ake da su, waɗanda suka hada da neman suna, samun kuɗi da mabiya. To sai dai a cewar Dr. Na'ima Idris, guda daga cikin matan da suka yi fice a kafofin sada zumunta kuma suke da mabiya masu ɗimbin yawa ta dandalin, ta bayyana cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, domin duk wani sake ko yanayin da wani ya bayyana ta kafofin na da nasaba da yanda ya taso ne, bi ma'ana tarbiyyar da ya samu daga gida.
Ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, to amma ka san yanayin da kowa ya tashi a rayuwa gaskiya da bane. Ba za ka hada Bahaushe da su tashi a Lagos ba, ka hada ta da wacce tashi a Kano, ko kuma wacce tashi a Jos ka hada ta da ƴar Kano. Gaskiya yanayin tashiwan ba ɗaya bane, foundation din ma kwata-kwata ba ɗaya bane. To amma kamar yanda ni dai a tunani ne, akwai wanda zaki gani wasu daga gidajen su kuma abu ne da sun saba yi, to dan sun fito sun yi a media ba matsala bane. Amma kamar in ka san in kai wani abu zai fito media, sannan kuma iyayenka su gani, zaka ji shakkan yin hakan. So duk wanda ni a tunani ya wasu zaki ga sun fito suna yin wasu abubuwan, wasu kaman basu da mafadi ne, wasu kuma iyayen bayan da suka iya da su, wasu kuma iyayen is normal su, a wajen su ba matsala bane haka al'adan su ko ince tarbiyyar gidan su take. To sai dai a ce dai to Allah zai kawo sauki.
To amma kina ganin kamar yadda mutane suke amfani da waɗannan kafafai, suna amfani da shi ne don samun suna ne yasa suke manta da al'adan su da kuma waɗansu abubuwa suke badala nan ba tare da sun yi la'akari da inda suka fito ba.
Kin san yanzu social media akwai abin da rudani da yake jan mutum, followers din nan. Kai ai kawai ko me zaka yi zaman ta kana da followers, kuma ba faɗi gaskiya duk abin da zaka so fito media kai akan abin da ya shafi rashin tarbiyya. Misali ke ga mace koyar rawa take, wallahi za a bita. That's social media yanda take ruling. Ko kuma a fito daga ta ana sa tana sa irin matsatsin kaya Bahaushiya kuma da ita, mutane bin da za su. So at the end of the day waɗanda suke abubuwan nan ana following din su is a way da su samu kuɗin su. Haka dida dai ba abu ne da ya kamata ba, amma yadda duniya ci gaba da ita canja, in ka zo kana yanzu misali wa'azi, mutane da ba su saurare ka ba. Amma idan yanzu mace ta fito tana maybe rawayar irin TikTok ɗin da sauransu, mutane thousands za su bita. To wannan binta da ake da ke ga yana fanfa mutane, wasu ya kai har cikin kwakwalwan su ga ai sun fi karfin kowa, ba wanda isa ya gaya musu sai.
To daga karshe akwai irin hukuncen da ake dauka musamman na kwana-kwanan nan a jihar Kano, inda muka ga wata wacce ta zo take amfani da waɗannan kafafe tana faɗan abubuwa da ba su da kyau da har ya kai ma aka tsare ta. Shin kina ganin irin hukuncin nan da ake zai haifar da dame ido wajen rage yawaita irin mutanen nan da ake gani?
Kin ga platforms din already akwai inda zaka reporting user in ka ga mutum yana abin da bai kamata ba. Wani sa'in ma ba sai har ta kai ga gwamnati ta kama mutum ba. Akwai report user, yau aka reporting za su yi taking down account din mutum. To amma mutanen nan ba sa reporting saboda suna son abin da suke gani. To sannan kuma batun gwamnati ta shiga, yes, ba za a ci ba wanda yake so al'ummar shi ta tabarbare ta lalace gaskiya. To amma na tabbata akwai step da za su yi taking haka wajen ganin wa'annan abun ba su ci gaba ba da sauransu haka.
To ko ya illolin hakan ga ci gaban yankin arewa da matabar al'adu da aka san yankin da shi, Yusufuddin A. Yusuf, kwararre a fannin kimiyyar sadarwa, ya yi ƙarin bayani.
Ai illolinsa ma ba su da iyaka. Na farko dai mutum yana limiting din wato basira da hikima da Allah ya bashi. Lokacin da ya kamata ka zauna ka yi tunani mai kyau wajen abu zaka kirkiro wani abu da zai inganta rayuwarka, ya inganta rayuwar waɗanda suke tare da kai da ƴan uwanka da al'umma gabaki ɗaya, to sai ka ɓata wannan lokacin wajen kuma yin abin da yake mara kyau. Har lokaci sai ya kure ma mutum, sai ke ga ba shi da wannan dama da Allah ya bashi ma ta zo ta kure, ba zai iya yin wani abu productive ba. That's number one. Na biyu kuma ana lalata tarbiyyar mutane da al'umma, musamman al'ummar da za ta zo gaba kamar future generation, domin su yara da suke tashi za su tashi ne su ga wannan abin is just like it's part of culture in society ne, ya zamto kawai kamar wani tsari ne na al'umma, kawai ba wani laifi bane. Za su ga shigar banza da fitar da tsareci za su ga ba ma laifi bane. So da menene sun tashi sun ga ana yi, kuma bai zama dole wai sai a gidansu, ko da an hana su a gidansu, in dai kullun za su riga gani a bidiyo a waya a waye. Za ki sha mamaki yanzu yaro ne zai zo ya fi ba mahaifiyarsa ma sanin kan wayarta, kuma mahaifiyar tana nan ta yi downloading din bidiyo din wane ne da duka yaro zai gani, kuma yana observing information din, yana zuka, kuma wannan information din yana tasiri akan wannan yaron. To nan ga gaba akwai wato barazana na lalacewar tarbiyya na gaba saboda waɗannan abubuwan da ake a social media. Sannan na uku shine kamar yake faɗa shine wato al'adu za su bace. Zamu dauko wasu al'adu da suke baki alien cultures din da bamu san su ba wasa cikin tsarin rayuwarmu za a shigo da su. Ba abu ma yanzu ko mu yanzu anan cikin barazanar da Hausa take fuskanta shine zai wahala wanda ya karatun boko tun daga primary school zuwa secondary school zuwa university zai miki Hausa bai shigo miki da Turanci ba ko ni din nan ni ma ina yi kin ga wannan barazana ne to a kwana za shi sai an yi zamanin da zai zamto Hausa wake wake ta zama kowa ana nan ana sai suke ga yare ya bace kawai over some years shekaru 100-200 suke ga Allah ya to haka to in ba a tashi tsaye an yi gyara ba.
A wani bangare wani batu da ya kara da kafofin sada zumunta a makon nan mai karewa shine labarin fitaccen jarumi a masana'antar shirye fina-finai na Kannywood a Najeriya wato Adam Ezango wanda ya fito ya bayyana wa duniya yanda zamantakewar aurarsa da matarsa ke tangantaggar saboda zarginta da yada hotuna a kafofin sada zumunta. Ko tambayar anan ita ce wasu dalilai ke sa mata yada hotunan su ko bidiyoyinsu a kafofin sada zumunta sannan ya dace mata aure su ma su bi sawu wajen yada hotunan su a kafofin abinda shirin zai duba kenan a mako na gaba. Yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiyya Hamza Ibrahim game da fatan alheri.
Kowa gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim yanzu kuma lokaci ne da zan zakulo su kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko da sallama ya fara ya ce BOA Hausa shugaban ƙasar Najeriya da gwamnatin babban bankin Najeriya CBN dan Allah ku wadata bankuna da sabbin kuɗaɗe domin mutane suna cikin shan wahala saboda karancin takardun kuɗaɗen daga ƙarshe suke addu'a Allah ya sanya wa shugabanni tausayinmu a cikin zukatansu Allah ya kawo mana sauki a ƙasar mu Najeriya da ƙasashen Afirka baki ɗaya. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya. Ya ce kace na ce tsakanin wasu daga cikin gwamnonin jihohin arewa da fada shugaban ƙasa abin kunya ne da takeici matuƙa. Da ya ƙarshe ya kamata talkan Najeriya ya gane cewa masu son tsawaita lokacin canza kuɗin naira ba suna yi ne domin talakan Najeriya ba suna yi ne domin biyan buƙatun kansu. Kowa abin da ya sawa kenan yanzu kuma sai labarai a takaice.
Masu aikin ceto sun ci gaba da zakulo waɗanda suka tsira da rayukansu a ranar Asabar kwanaki 6 bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 7.8 da ta afko a Turkiya da Siriya. An dakatar da wasu ayyukan ceto da ake yi a ƙasar Turkiya bayan rahotannin wasu sun bige da kwasar ganima. Fiye da mutane 28,000 ne suka mutu a Turkiya da Siriya, kamar yadda jami'ai suka ce wasu miliyoyi kuma sun bar gidajensu. Martin Griffiths, shugaban agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce yana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai ruɓanya. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi yau Lahadi cewa a cikin makonni 2 da suka gabata, mai yiwuwa ne Rasha ta fuskanci asarar rayuka mafi yawa tun makon farko na mamayar Ukraine kusan shekara guda da ta wuce. Binciken da ma'aikatar ta yi ya dogara ne kan bayanan Ukraine da ke cewa matsakaicin adadin mutanen Rasha da suka mutu a cikin kwanaki 7 da suka gabata ya kasance 824 a kowace rana, wanda ke nuni ya ruɓanya har sau 4 a rahoton Yuni da Yuli. Masu shigar da ƙara a ƙasar Belgium sun tuhumi wani ɗan majalisar dokokin tarayyar Turai, Mark Tarabella, da laifin cin hanci da rashawa a wata badaƙalar kuɗi da ta girgiza majalisar tarayyar Turai, inji jaridar Le Soir ta Belgium. An tsare Tarabella, wani mai ra'ayin gurguzu ɗan ƙasar Belgium, a ranar Juma'a. Le Soir ta nakalto mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayya yana faɗar haka a jiya Asabar. Ana tuhumarsa da laifin cin hanci da rashawa da halasta kuɗaɗen haram da kuma zama mamba a wata ƙungiyar masu aikata laifuka.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da ƙarfe 6 na safe za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin mu sallama, sashen Hausa na mika sakon ta'aziyya ga tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwarugo da ma'aikatar man fetur ta kasa, Comrade Isa Tijjani, bisa da so mahaifiyarsa Hajiya Fatima Tijjani a yau Lahadi. Hajiya Fatima ta rasu tana da shekaru 96 a duniya, ta bar ƴaƴa da jikoki da ƴan uwa masu yawa. Ubangiji Allah ya ji kanta ya gafarta mata, idan kuma ta mutu zo ya sa mu cika da imani. Yanzu a madadin Madina Dauda da ta taimaka shirin ya zo gare ku daga ofishin sashen Hausa na Abuja, sai kuma Baba Yakubu Makeyi da ya haɗa shirin da bada umarni, sai injiniyan mu ta yau Malama Nishwan. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.